Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon sa da yaddarsa ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan yammaci kuma ya ba mu iko wato domin halartar zuwa wannan guri domin halartar wannan karatu da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin. A yau muna talata bakwai ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan 2 a miladiya 2026. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayaninsa. Jiya idan yan uwa ba su manta ba mun kare wato karatu cikin suratul Saffati wanda muka ce yau da idan Allah za mu tashi a farkon wato suratul Sa'ad. Suratul Sa'ad wato ita ce sura ta 37 da 8 cikin jerin surorin Alkur'ani in ka dauko kirgen su daga suratul Baqara. Nan wannan sura a Makka aka sauka da ita wato ta sauka bayan suratul Qamar kafin suratul A'raf, wato tsakanin suratul Qamar da kuma suratul A'raf, wato suratul Sa'ad ta sauka. Wannan sura tana da ayoyi 86 a gurin malaman Kufa, amma a wajen malaman Hijaz, Sham da Basra ayoyinta 86 ne. Wannan sura jigon abin da take karantarwa wato shine wato fada da shirka, tana fada da shirka musamman ijiyai da take yi wa wato mushrikai akan rukun gumaka a matsayin abin bauta, sannan kuma wato da nuna matsayi na Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi manzo wanda Allah ya aiko shi. Wannan sura kamar yadda muka fada wato tana da ayoyi 86 ko kuma 88. Sannan ana kiranta suratul Sa'ad saboda wannan kalma na Sa'adun da wannan sura ta bude da shi. Muna roƙon Allah ya agaza mana cikin wato abinda zamu karanta da abinda zamu bayanin sa. Allah rahma. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة داود عليه السلام مكية وهافت وثمانون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
نعم سورة سعد kuma ɗaya daga cikin sunan da ake kiranta ana kiranta suratul Daud saboda kissar annabi Daud da annabi Suleiman da wannan sura wato ta kawo. Ubangiji yake cewa sadi mallan yace Allahu a'lamu bi muradihi bihi, irin wayannan kuraman bakake mallan baya wato fassara su yakan bari wato karkashin abin da malamai suka ce fassara mafi kubuta akan irin wayannan bakake waɗanda Allah bai yi bayanin su ba, manzon Allah bai yi bayanin su ba. Kubuta shine mutum ya ce Allah shi ya san me yake nufi da wayannan kuraman bakake. Ubangiji ya ce swade wal qur'ani dhikr, Allah ya rantsuwa da alqur'ani wato zikirin wanda yake ma'abucin wato ambato, ma'abucin bayani wato in ka ji irin alqur'ani ya bude karatu da irin wayannan wato kuraman bakake to za a yi bayani mu'jizan alqur'ani ne. Saboda haka Allah ya ce wal qur'ani dhikr, Allah ya rantsuwa da alqur'ani wanda yake wato ma'abucin bayani, ma'abucin tunatarwa. Wato ba kamar yadda su kafiran Makka wato suke fada bane, Allah ya ce alqur'ani yana cike wato da bayani. Bal ladina kafaru, lalle su kafirai su ne mutanen Makka, fi iddatin su kan suna cikin wato girman kai, wa shikakin suna cikin sabani da kuma adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce kam ahlakana min qablihim,
kama ahlakana min qablihim min qarnin fanada wa la tahina manas na'tibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab.
Ubangiji ya ce kam ahlakana min qablihim min qarnin, ai mun halakar da al'ummai wato da yawa, shin wato jama'a wayanda suke wato karni bayan karni no muka halakar, inji Ubangiji, ma'ana daga cikin al'umman da suka wuce duk waɗannan din wato fanadau ai sun yi kururuwa a lokacin da azaba za ta sauka musu, amma wala tahina manasin, ba samu wato wani gurin boya ba. Ai ma'ana wala tahina manasin ai laysa lihinu hina qararin, za ta ce ai ba mu samu gurin zama ba, wato ba mu samu tun daga azaba ta zo, wannan wato ba guri ne wanda za a kubuta ba. Saboda haka sun yi nemi taimako, amma taimako wato bai same su ba. Wasu malaman suka ce ma'anar wala tahina manasin ma'ana ai babu wani gurin gudu, babu wani gurin wato wuya. Saboda haka wannan Allah ya gaya musu ne domin su mutanen Makka su dauki izina, su dauki abun wato saba misali cewa azaba fa in ta zo to babu wanda yasa kuma ya guje mata. Wajibu an ja'ahum munzir, Ubangiji ya ce wajibu. So kafirai mamaki suke yi, wai an ja'ahum munzirun minhum, wai mai gargadi ya zo musu daga cikinsu, me yasa Allah zai turo annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wato mutanen Makka, wato me yasa ba a dauko shi wato daga wani guri ba. Su tunaninsu shine in har za a aiko annabi to lallai ya kamata a je a dauko wani wanda yake babban basarake ko kuma dan babban basarake ko wani mai arziki ko wani wanda ya fito a wani gida wanda yake suke da daukaka irin daukakar wato duniya. Allah ya ce wa ajibu, mamaki suke yi, an ja'ahum munzirun minhum, wai manzan ya zo musu daga cikinsu yana gargadan su wato cewa akwai tashin alkiyama, sannan kuma akwai sakayya da hisabi, kuma wanda duk bai ba Allah ba zai shiga gidan wuta, wanda ya ba Allah zai shiga gidan aljanna. To me yasa za a samu wannan wanda zai zo ya musu wannan gargadin ya zama maraya, ya zama wato mutumin da yake dan talakawa? Wa qala al-kafiruna, kafirai cewa suke yi wato haza sahirun kazzabun, ko kuna tsallake? Wa qala al-kafiruna, kafirai cewa suke haza sahirun kazzabun, wannan mai wannan magana sahirun mutum ne mai daukan hankalin mutane, ma'ana mai sihiri ne, kazzabun mutum ne wato man da yake mai yawan fadan ƙarya. Na'am.
Ajala lani hata ilahan wahida inna hadha la shay'un yuja wan dalaka al mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yura.
Ubangiji yace wa qala al kafiruna hadha sahirun kazzabun, cewa mai wannan maganan sahirun wato mutum ne mai yawan sirri, kazzabun mai yawan ƙarya. Wato malam yace dalilin saukar wannan aya kamar Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i suka fitar da hadisi da ma hakim, kuma suka ce hadisi ne mai ingantacce daga Abdullah bin Abbas na Allah ya darshi, suka ce marida Abu Talib, wata rana Abu Talib ya kwanta rashin lafiya, shi baffan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake gaban sa kenan, wato bayan rasuwar kakansa Abdul Muttalib, kula da shi ya dawo karkashin baffan sa Abu Talib mahaifin sayyidina Ali. Wato da ya kwanta rashin lafiya shi Abu Talib, wato Qurayshawa shugabannin kafirci na Makka a wani lokacin sai suka zo masa, wato waja'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah shi ma sai ya zo gurin, fashakahu ila Abi Talib, suna gurin manzon Allah ya zo, sai suke kokawa Abu Talib game da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi akan su musulunta. To da shi Abu Talib ya ji maganganun su, sai yayi magana cikin tausasawa da manzon Allah, yace ya bi na aki ya kai dan uwana, ma turidu min qawmi, mutanen ka, ɗan uwanka, mutanen Makka suna kokawa da irin da'awarka, suna ce kana zagin allolin su, ka wawutar da hankalin su, kana rusa addinin iyayen su, kana kaza kana kaza kana kaza, to kai me kake nema ne a gurin su? Shugabanci kake nema, sunan aka shugaba, ko kudi kake so su tara maka kudi, ko menene damuwarka? In ma rashin lafiya ne, su za a haɗu wato a nema maka magani, ko ina magani yake, kuma komai wato tsadarsa. wato kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uridu minhum kalimatan ni abinda nake so a gurin su kalma ce guda daya tijinu lahum bihal arab wanda idan suka yadda suka furtata wato duk larabawa za su yi addini da wannan kalmar wato di ilaihimul ajam aljizya sannan waɗanda suke ba larabawa ba waɗanda ba su bi wannan kalmar ba za su ba su jizya kalimatun wahida yace kalma ce guda daya kala sai abu talib yace wa mahiya yace menene kalmar kala sai yace so nake duk su ce la ilaha illallah fa kalu suka ce ilahan wahida mu fada Allah daya su da suke bauta ma alloli guda 360 shi yasa suka ce aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujabun ku shin al'umman da suke bauta ma alloli guda 360 watara suke wayan gari a cikin matsala kuma a ce duk su bar alloli 360 din nan su dawo su bawa su bauta wa Allah guda daya suka ce ai wannan magana akwai abin mamaki a cikin ta suka ce wannan magana wato akwai abin mamaki shine Allah ya saukar da wato waɗannan ayoyi Allah ya ce wa qalal kafiruna hadha sahirun kazabun kafirai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan sihiri ne kazabun mai yawan fadan magana da ba daidai ba aj'al al-alihata ilahan wahidan shin yanzu a sanya wato al-aliha wato gumaka wato abin bauta shine suke nufi anan aliha a maida abin bauta ilahan wahidan wato ubangiji guda daya wato suka ce saboda wai manzon Allah ya ce musu ku ce la ilaha illallah suka ce wai kaifa yasaul khalq kulluhum ilahun wato kaifa yasaul khalq kulluhum ilahun wahidun ya za a ce Allah guda daya wai ya wadatar da duk halitta gaba daya wai a ce Allah dai ya wadatar da duk halitta bayan tukun suna ganin wani lokacin 360 din ma wato bukatun su ba sa biya a kai shine suke cewa wai kaifa yasau al khalq kulluhum yaya halitta gaba daya za su wadata da ilahun wahidun Allah daya inna hadha la shay'un ujabun wannan magana akwai abin mamaki a cikin ta wan talakal mala'u minhum ubangiji yake cewa wan talakal mala'u minhum sai wato shugabanni daga cikin su suka tafi daga majalisar su da suke zama wato zuwa wajen Abi Talib wato suka koka masa game da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada yana damun su manzon shi kuma Abu Talib yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa mutananka mutanen Makka suna kokawa da wato halayenka a cikin garin Makka abubuwan da ka zo da shi bakin abubuwa bakin maganganu wanda yake daukan hankalin mutane wanda mutane ba sa jin dadin wannan abubuwa da kake furtawa to shine sai yace baffa ka gaya musu dakanina da su alheri ne alheri na zo musu da shi ni ban bukatan komai a gurin su amma su furta kalma guda daya in sun furta kalma guda daya ni da su duk mun zauna lafiya kuma wannan kalma in sun furta za su shugabanci duniya duk wanda bai yadda da kalmar ba kuma sai ya biya su haraji wato jizya saboda haka yace su ce la ilaha illallah wato shine yace ku ce la ilaha illallah alimshu sai suka ce wannan kalmar zamu fara suka ce da Allah ku tayi mutafi shine ma'ana alimshu ku tashi mutafi cikin bace re suka ce wasbiru kowa ya je ya hakuri akan gunkin sa wasbiru ala alihatakum ku je ku yi hakuri akan botar gunkin ku ku rike kuma kanku ku dage tunda yanzu sun nemi abu ba sa biyan bukata ba irin a cikin tunzirin nan ka zo neman abu bukatar ka biki ba ka ce dalla tayi mutafi to haka sai ga yawa mutanen su animshu kowa ya tashi ya tafi mala ayyakul ba'dhum li ba'dhin imshu shashe suna ga yawa shashe ku tayi mutafi wasbiru kowa ya je ya hakuri wato akan gunkin sa mala uzbutu ala ibadatiha ku tabbata ku yi hakuri ku tabbata akan bautar gumakan ku inna hadha la shay'un yurad wannan magana ta Muhammadu la shay'un yurad magana ce wanda kowa ma zai mai da ita magana ce wanda babu mai da wannan abu gunki 360 ba su wadatar da kai ba a ce ka zubar da su ka dauki Allah guda daya to ka riki wannan magana ce la hadha shay'un yurad wannan magana ce wanda babu wanda zai yadda da ita ma'ana hadha shay'un mardudun kenan magana ce wanda mu ba za mu iya yadda da ita ba ma sami'na bi hadha fil millatil akhirah
in hadha illa katila
suka ce ma sami'na bi hadha fil millatil akhirah mu a addinan da suka wuce ba mu taba jin wannan maganan ba ba mu taba jin wannan maganan ba wannan suka ce millatil akhirah suna maganan wato addinin annabi isa ne ai a addinin annabi isa ma an ce Isa din dan Allah ne, an ce Maryam ita ma Allah ne, an ce Allah Allah ne. Saboda haka a cikin millar da ta wuce ta ƙarshen nan ma mu ba mu ji wannan abin ba, balle kuma wato mu anan suka ce in hadha illa tilakun, wannan ba wani abu bane sai ƙarya da aka kirkira. Yaushe za a ce Allah ɗaya zai wadatar da mutane bayan 360 ma ba su wadatar da su ba? Allah ya ce
a unzila alaihi zikru min bainina,
na'am,
bal hum fi shakkin min zikri bal lamma yazuqu azab am innahum kadha'in rahmatu rabbika al-azizil wahhab am lahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu bisabab.
Ubangiji yake cewa wato a unzila alaihi zikr, wato suke cewa a unzila alaihi zikr, shin wai yanzu a ce an sa kwarwa Muhammadu alqur'ani min bainina a tsakanin mu, walaysa bi akbarina, na farko ba shine babban mu ba, wala ashrafuna, ba shine madaukakin mu ba, ba shi yafi kowa kudi ba, ba shi yafi kowa mulki ba, ba shi yafi kowa dangi ba, a ce shi aka zaba aka bashi alqur'ani, alam yadhal alaihi, wato ai shi bai gushe ba, shi ma kurum wato mutum ne talaka irin kowa, a ce shi za a zaba a bashi alqur'ani har Allah musamman Allah ya aiko shi da ya zo ya yi wa mutane magana, shi kuma shi wane ne? To shine suke cewa bal hum fi shakkin min dhikri, Allah ya ce su dai kafirai wato kokwanto suke yi wato cikin wahayi na da na saukarwa annabi na, shine haisu kadzabul ja'ibi, domin sun kareta wanda ya zo da wahayi, shine wanda ya zo yake karanta musu wahayi shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ballan ma ya zuku azaba, bal a ba za su yadda ba, wato lamma zu kul azab har sai sun dangana azaba, ma'ana walau zaquhu, da za su dangana azaba da sadaquhu, ai za su gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam din kenan, wato za su gaskata annabin fi ma jaa bihi, wato cikin abin da yazo a lokacin da kuma wala yanfa'uhum tasdiqu hina idin, gaskata ba zai musu amfani ba, domin ai ba za su gaskata manzon Allah bayan sai an je lahira, in Allah ya fara dandana musu azaba a ranar lahira lalle za su gaskata, a lokacin kuma gaskiyar ba ta musu amfani ba. Ko a duniya ne idan azaba ta sauka to imanin kafiri baya masa amfani, mumini ne in yana sabo Allah ya saukar masa da azaba, idan ya koma zuwa ga Allah, Allah kuma sai yayi masa, wannan mumini ne. Shi yasa manzo Allah ya ce inna amruhu lahu, wato yake cewa lamarin mumini, wato akwai abin mamaki a ciki. A yana daga cikin abin mamakin shine idan azaba ta sauka akan mai imani sai ya kare imani, to shikenan kuma Allah sai yayi masa azaba. Yawwa, idan mutane suna sabo aka rike ruwan sama, hankalin mutane tashi sau koma zuwa ga Allah, suka tuba suka gyara aikin, sai Allah saukar da ruwa. In wani abu kake yi na sabon Allah, Allah ya dandana maka hukuma dan ka dawo hanya, in ka dawo ka tuba sai Allah ya yi maka. Amma shi kafiri in azaba ta sauka a dalilin kafircinsa, in yayi imani wannan lokacin kuma ba zai masa amfani ba. Dan mu dauki Fir'auna a matsayin izina, lokacin da mala'ika yake danna shi a ruwa, yake kokari ya ce ya yi imani da Allah da ‘yan bani Isra’ila suka yi imani da shi, shi imani daga cikin masu gaskatawa. Allah ya ce masa sai yanzu, to in azaba ta zo sauka a kan kafiri, shi ko ya yi imani, imaninsa baya masa amfani. So da haka Ubangiji ya ce wato ballan ma ya zuƙul azab, a'a ba su yi imani ba, ba za kuma su yi imani ba sai a lokacin da suke ɗanɗanan wato azaba ɗin. Ai ma'ana lamma ɗin ma'ana salam ya zuƙul azab, ai ba su dandana azaba ba ne, in sun dandana azaba za su imani, amma kuma a lokacin imanin wato ba zai amfane su ba. Shi ne Ubangiji yake cewa am indahum kaza'inu rahmatu rabbikal aziz, wato am indahum, shin kafirai da suke ƙaryata ka ya Muhammadu, ko da suke cewa ba za a saukar da wahayi wa manzon Allah ba sai dai a nemi wani wato wanda ya fito a gidan daula wato a saukar masa annabta? Allah ya ce am indahum kaza'inu rahmatu rabbik, ko kuma taskoki na jin kai na Ubangiji a hannunsu yake, su suke rike da arzikin Allah ne da za su ce ba za a bada annabta ba sai wanda yake wato mai arziki, wanda yake al-aziz, mabwayi, al-wahab, wanda yake wato mai kyauta, yana daga cikin kyautarsa ya dauki annabtarsa ya ba a wanda ya ga dama. Wato shine suke cewa am indahum kaza'inu rahmatu rabbika, shin ko su suke da taskar Ubangiji ne al-aziz, mabwayi, al-wahab, mai yawan kyauta, minan nubuwa ta annabta, balle su za su bayar a wanda suke so. Allah ya ce amlahu mulku samawati wal ardi, shin ko kuma a'a su suke da mallakar sama ne, su suke da mallakar kasa ne, wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da kasa din na daga dukiya da sauran wato abin da Allah ya tanada. Saboda haka in su suke da mallakar sama da kasa, wato Allah ya ce falyataqu fil asbabi, to su hau safi sama su je su canza su karbo annabta su zo su ba wanda su yi so. Allah ya ce falyataqu fil asbab, to su hau sama su nemi saduwa wato da inda za su je su zo da wahayin su ba da shi a wanda so ga dama. Mun gane ko? Allah ta'ala yake cewa wato jundun ma hunalika,
jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab.
Na'am, Allah yake cewa wato amlahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, ko sun mallaki sama ne, sun mallaki kasa, ko kuma suna da wani mallaka a cikin wato sama da kasa. Falyartaqu fil asbabi, balle ma su bige bige su nemi dalili su samu yadda za su yi su je wato su kama kafa a sama su karbo wahayi zo su ba mu wanda suke so, tunda ba sa so Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce jundu, su waɗannan kafirai jama'a ne, walakantacciyar jama'a, wato jundun ma hunalika su dai jama'a ne kuma da suke karyata manzani ba wani abba ne. Mahzumun min al-ahzab, min al-ahzab jama'a ce wanda yake wato za a iya tarwatsa su a duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga dama. Ma'ana wato jundun su dai runduna ce, in an ce jundun runduna ake nufi, amma runduna ce wadda take wulakantacciya, wato hunalika wato su dai suna ta ƙaryata abinda Allah madaukakin sarki ya aiko musu ne daga cikin wato wahayin alqur'ani. Mahzubun wato mahzumun min al-ahzabi, wato runduna ce irin wanda ake cin nasara ita lokacin da duk aka buga. Ma'ana kal ajnasi min al-jins al-ahzabi, kai ka ce kamar runduna ne daga cikin wato yankin jama'ar kafirai waɗanda suke imauce. In ka hada su da annabawansu za ga kullun annabawansu suke cin nasara akan su. Saboda haka ai a baya an yi irin su, sun karyata manzanni kuma sun gauza da rundunar manzannin, Allah kuma ya taimaki rundunar manzannin wato su karya su. Shi yasa Allah ya ce su din ma ba wata rundunar ce wanda za ta cika idanu ba, rundunar ce wanda inda za a zo gauzawa tunin Allah ta'ala wato zai sa annabi ya rinjaye a kansu, wato Allah zai halakar da su kenan. Kine ma lai cewa ulaika qad qahru wa halaku, saboda haka waɗancan rundunar ma ai an rinjaye su kuma an halaka su. Fa kadhalika nuhliku haula, haka na su ma mutanen Makka ba za su kai labari ba a gaban mu. Na'am.
Kazzabat qablahum qawmu nuhin wa adun wa fir'aunu zulautad.
Allah yace ba su kadai suka fara karyata ba, wannan hakuri ake ba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yace kazzabat qablahum qawmu nuhin, ai mutanen Annabi Nuhu ma sun karyata Annabi Nuhu din kafin wato wannan tun ma a farko-farkon duniya. Saboda haka ba wai mutanen Makka su suka fara karyata manzo ba, ai qaumun nuhin mutanen Annabi Nuhu su ma kazzabar kaulan sun karyata wato al'ummar su. Amma lai ce sai aka zo wai bayan an ce qaumun nuhin sai aka zo da sigar tanisi, aka ce kazzabat, ana nufin al'umma din ne, al'ummar da ta zo a zamanin Annabi Nuhu wato su ma sun karyata Annabi Nuhu. Wa adu, su ma adawa wato sun karyata. Wa fir'aunu, mutanen yan bani wato yan bani Isra'il yan kiftawa su ma sun karyata Annabi Musa alayhi salam, su ne mutanen fir'auna wato zul autadi mabucin wato turaka. Shi fir'auna ya kasance yana daga cikin gurin azabarsa wato a cikin kurkumu sai kansa ya turaka guda hudu wanda za a daure mutum wato daga gabansa guda hudu, hannaye biyu da kafafu biyu, a daga mutum baya taba kasa ai ta masa azaba. To shi ne Allah yake cewa zul autadu, kowa yana jin tsoron wato kurkukun fir'auna saboda irin nau'i na kayan azaba wanda ya tanada. Allah ya ce wa samudu,
samudu wa qaumu lutin wa ashabu laika ulaika al-ahzab.
Na'am, Ubangiji yake cewa kazzabar qaulun qaumun nuhi, mutanen Annabi Nuhu sun karyata annabin su, wato sun karyata annabin su, sannan mutanen fir'auna wato su ma sun karyata Annabi Musa alayhi salam. Wa samud, wato samudawa mutanen Annabi Salu su ma sun karyata wato annabin su. Wa qaumi lutin, mutanen Annabi Lut su ma sun karyata annabin su. Wa sahabul aikati, haka na mutanen Annabi Shu'aib su ne sahabul aika, mutanen Giza, mutanen da suke cikin forest su ma sun karyata Annabi Shu'aib. Kaga wannan al'ummai ne guda shida wanda Allah madaukakin sarki ya lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ya ji tsammanin cewa mutanen Makka ne suka fara wato karyata manzanni. Duk waɗannan al'ummai ne masu yawa, masu tsawon tarihi, wanda wato suka yi fice a rayuwar duniya da su karanta manzanni amma duk Allah ya halaka shi sai Allah ya ce ulaika la hazab wadannan rindina rindina ne na kafirai wanda su karanta amma duk Allah ya halaka da su sai Allah ya ce
in kullun illa kazzabar rusula fa haka iqa
Allah ya ce in kullun dukkan su wayannan jama'un illa kazzabar rusul basu zo face sai karanta manzanni amma me ya faru Allah yake cewa wato fa haka iqabi wato sai azaba ta cancanta akan su ma'ana sai Allah ya halakar da su domin Allah ya ce illa kazzabar rusula sai aka kira shi da aka kawo shi da sigar mufrad aka ce dukkan sun karanta manzo an ce dukkan su kuma sai aka ce sun karanta manzo sai ka ji kamar manzo ne su ya karanta a kowace al'umma ta karanta manzanta ne amma malai ce me yasa ba a ce sun karanta manzanni ba aka ce saboda duk manzannin suna zuwa da sako guda ɗaya ne sako ɗayan nan shine wato la ilaha illallah wahdahu la sharika la a zo a bauta wa Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya to su kuma dama inda ake rikicin da su da mutanen zamanin su kenan saboda za su cikin mutanen da su kuma wato sun gino akan bautar gumaka ne sun gino akan shirka da Allah a zo kuma za a koru wannan shirka din saboda haka shi yasa sai a koru sigar da cewa in kullun illa kazzaba rusula dukkan su sun karaita manzo saboda ai sakon da manzanni suke zuwa da shi wato guda ɗaya ne malai ce li annahum idza kazzabu wahidan minhu domin a ka'idan karaita manzanni in ka karaita manzo ɗaya to duk kamar ka karaita manzannin ne saboda haka yace in an karaita manzo ɗaya fakar wato kuzzibu jami'ahum kamar an karaita dukkan su li anna da'watuhum ma'idun domin duk da wasu ɗaya ne shine kira akan wato karaita Allah da bauta Allah ce fa haka iqami saboda haka sai azaba ta ce ta wajaba akan su وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ
إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاتٍ
Allah ya ce وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ to su ma mutanen Makka da su karaita manzan ba komai suke jira ba illa sayhatan wahidatan sai kara guda daya wato wanda za a yi musu ta tashin alkiyama ko kuma karar da za a yi musu wato ta saukan azaba ma laha min fawaqin babu wani wato wanda zai dawo da ita idan ta riga ta zo mun gane ko mana alkiyama in ta zo da ita wato ba mai in ta riga ta zo babu wanda kuma zai janye ta alfawaq mana arruju ba mai janyewa in tsawon nan ta zo to shi kuma ita sauka ko tsawon tashin alkiyama ko kuma ana tsoro ta sai ne tsawon da malaika jibrilu zai yi wa halaka su gaba daya Allah yake cewa wato in huwa huma yanzuru haulai illa sayatan wahidatan ma la min fawaq wa qalu
rabbana ajinnana jinnana qabla yawmil hisab
isbir
ala ma yaqulun wa dhkur abdana dauda zalay innahu awwab
ubangiji yake cewa wa qalu wato lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya da Allah yake cewa wato fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wanda duk aka bashi littafin aikin sa ta hannun dama ranar lahira Allah ya ce da sanu za a masa hisabi wanda yake mai sauki in mutun ya karbi littafin aikin sa a ran da ake raban takardu ko ake watso takardu dan Allah ya ce wa iza suhufu nushrat tana yayin da ake watso takardu in aka watso takardun ayyukan mutane kowa zai ga tasa kuma kowa zai mika hannu ya karbi tasa to duk wanda ya karbi tasa da hannun dama to dan aljanna ne shi yasa sai Allah yake cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sanin za a yi masa sakamako wanda yake mai sauki to da Allah ya saukar da wannan aya din da su mutanen Makka suka ji wannan sai suke izgili suke ce to yan haka ne mu yanzu a yayin roƙi ubangiji rabbana ajilana qitana qawlan min sa mu yanzu a ba mu takaddina mutun daga yau a ba mu takaddun aikin na matin daga yau wai kabla yau mai hisabi tun ma ranar hisabin wato ba ta yi ba sun faɗi wannan saboda izgilanci ne sai Allah ya ce wa annabi isbir ala ma yaquluna ya rasula kai hakuri akan wayannan bakaken maganganu da kafirai suke gaya maka wazkur abdana dauda zalaidi ka tuna wato bawan mu annabi dauda zalait mabucin wato karfi a wajen ibada yana da karfi a wajen ibada aka ce kane su mu yawman wa yaftur yawman yana daga cikin wato azumin annabi dauda shine mutum ya ci abinci yau gobe ya azumi kullun shekara yana azumin wata shida yana shan ruwan wata shida sannan a dare yakan ta yi sallah sau uku azan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ya katsi ya rabin dare ya sallah ya kwanta sulusi ya sake tsayawa ya sallah sulusin dare ma'ana dare in ya kasa kashi hudu kwata-kwata kashi da yake yin bacci kashi uku na duk sallah yake to shine Allah ya kira zalaidi ma'abucin karfi a wajen ibada yana da himma mai karfi Allah ce innahu awwabun shi annabi Dauda mutum ne mai komawa zuwa ga Allah mutum ne wanda yake da wato yake da yadda a wajen Ubangiji yadda dai ne a wajen Ubangijinsa Allah ya ce inna sakkarna jibala ma'ahu
yusabbihina bil ashiyi wal ishraq wa dayra mahashura kullun lahu
wai da Ubangiji ya ce izbir alama ya kulo na malamai suka ce tahdidi yake makafirai kamar Allah ya ce musu ne kyale su bar su su yi ta faɗan abin da suke faɗa din wato ka bar ni da su kenan aka ce wannan tahdidi ne kuma aka ce har yanzu tasliya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba shi hakuri ne saboda me shi yasa Allah ya ce masa wazkur abdana dauda tuna bawan mu annabi dauda shi ma an cutar da shi amma yayi hakuri malamai ce al maqsudu min dhikrin qisas wato manufar ambaton wannan kissa izharu fadlil mutaqaddimina a bayyana falalar magabata ne a bayyana matsayi da falala wato na magabata sannan kuma da bawa annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri game da cutar wanda mutanansa suke masa saboda haka fayaktadi biman qalbuhu likaunihi sayyidul jami kaga in kaga haka to kenan ashe mutane kuma sai su koyi idan ka zo kana kiran mutane akan hanyar Allah to kada ka waiwaya akan cutarwar mutane wayanda su fika daraja suka fika kima suka fika matsayi an cutar da su fiye da abin da aka cutar da kai saboda haka kenan ashe hanya ce wanda yake dama wato hanya ce wanda take da jarabawa a cikin ta saboda haka malai yace an kawo wannan kissa saboda ai koyi ne shi yasa Ubangiji ya kawo wannan kissa din ma'ana ya rasulullahi kai koyi da annabi Dauda irin halayensa na hakuri wato saboda haka yin hakuri irin yadda annabi Dauda ya hakuri shi yafi dace maka saboda haka Allah yana bashi hakuri ne saboda irin maganganun wato da suke gaya masa suka zauna sauraron alqur'ani amma da sun ji abu wato kuma sai su mai da raddi akan sa shine Allah ya ce izbir alama ya quluna kai hakuri akan abin da suke fada wazkur abdana Dauda zal aidi tuna bawan mu ma'abucin karfi bawan mu annabi Dauda ma'abucin karfi a cikin ibada innahu awwabun shi mutum ne mai komawa zuwa ga Allah inna sakkalna jibala ma'ahu ai Ubangiji yace mun fore duwar wasi tare da annabi Dauda yusabbihina suna taya shi tasbihi bil ashi wal ishraq wato safiya da maraice al ashi an ce maraice lokacin sallar isha'i al ishraq lokacin fodowar rana wato kenan lokacin walha wa huwa an tattara kushamsu wa tanaha dawa shine lokacin da rana za ta hanzi kenan lokacin sallar walha annabi Dauda yana tasbihi a wannan lokacin sannan da daddare in shafaki ya kuya nan ma dai annabi Dauda wato yana tasbihi Allah ce wa tsaira har yanzu muka horewa annabi Dauda tsuntsaye su ma sukan zo wato su saki fukafikinsu a kansa su kewaye shi ta sama da shi suna tasbihi tare da shi Allah ce wa tsaira mashura ga tsuntsaye mashuratun suna tattaruwa wato majmu'atun su zo gurin annabi Nuhu su annabi Dauda yana tasbihi suna tasbihi tare da shi kullun lahu awwabun Allah ya ce dukkan su wato lahu awwabun suna masu biyayya zuwa ga annabi Dauda da tsuntsayen da dutsunan duk za su haɗu wato zo suna taya tasbihi suna ɗebe masa kewa a lokacin da yake tasbihi yake ambaton Ubangijinsa na'am shadanna
mun shadanna mun shahu wa atayna mu hikmata wa fasalan kida
na'am Ubangiji yace wa shadanna mulkahu wato wa shadadna mulkahu sai muka karfafa mulkin annabi Dauda ma'ana kawainahu bil hirsi muka hada masa wato horas yan tsaro wato security muka karfafa mulkin sa ta hanyar security wal junud da rinjinar yaki wa kana ya harusu mihrabahu fi kulli yasin salasuna alf rajul mutum 30,000 ne kullun suke gadin gurin bautar sa ba wai dan za a taba shi ko dan yana jin tsoro bane a cikar mulki ne yana da sojoji wato yan gani kashe ne mutum 30,000 su za su yi gadi yau gobe ma 30,000 ne za su yi masa wato gadin mulkin sa shi yasa sai gadin gurin bautar sa mihrab din sa inda yake wato sallah da daddare shi yasa Allah ya ce wa shadadna mulkahu mun karfafa masa mulkin wato annabi Dauda wa atainahu alhikma kuma mun bashi hikima wato shine annabta wal isabata fil umur ko mutun ne mai dacewa duk lokacin da ya tunani ya zartar da wannan lamari sai ga kuma wannan abin da ya zartar shine abin da yafi dacewa shine al isaba fil am al isabata fil umur wato duk sanda aka kawo shawarwari in annabi Dawud ya kawo shawara sai kaga shawaransa wato tafi zama daidai wa fasal al kidabi kuma mutun ne wanda yake ya iya bayani mutane su fahimta in an ce fasal al kidabi wannan wani aiki ne na alkalai wanda za su yi bayanin shari'a su yi wa mutane bayanin hukunce-hukunce ko mutane su gane shi ne ake cewa albayanu shafi fi kulli kazin yakan fito ya shi ne batu da yake cewa oreto mutumin da yake iya sa mutane a gaba wato ya yi musu bayani wato da mai iliminsu da wanda yake gaula daga cikinsu shi ne wawa duk za su fahimci wato jawabi Allah ya ce wahal ataka
wahal ataka naba'ul kasami idh tasawwarul mihrab
idh dakalu ala
dauda fafazi'a minhum qalu la takaf kasman bihi fa'aluna ala ba'lin fahakum bainana bil haqi wa la tushdid wahadina ila sawa'is sirat inna hadha وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الكتاب قال لقد ظلمك بسؤالي نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلداء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وكرر راكعا وأناب
ظن داود نعم وبنجي سبحانه وتعالى سيكام الكسر واكر النبي داود
ورشو نتكي داود
نعم Ubangiji yace wato yake cewa hal ataka ko yace wato yake cewa wa hal ataka naba'ul qasmi shin labarin masu husuma wato yazo maka ne ya Muhammadu is tasawwarul mihraba yayin da suka tsallaka al mihrab din annabi Dawud alaihi salam shine gurin bautarsa duk da tsaran da muka fada kun ga a baya Ubangiji ce wa shaddadna mulkahu muka karfafa masa mulkin sa wa ace na wal hikima hikimata wa fasal kitabi maka bashi hikima wato iya zartar da annabta da iya zartar da hukunci sannan kuma fasal kitabi da iya jawabi wa mutane yana da gurin ibadarsa mihrab din sa inda ne yake yin bautarsa da daddare to wannan wato mihrab din nasa aka ce mazaje wato barade gwanayen yaki gwanayen iya kaiwa farmaki da dauki mutum 30,000 da suke kewaye da gurin yana cikin sallah da daddare kurin sai ga mutane biyu sun duro masa Allah ya ce fafazi aminu sai ya tsorita da wa'annan mutanen ga jami'an tsaro a kewaye da gurin ta yadda ko kuda ne aka ce zai wuce za a tare shi amma a ga har mutum biyu kuma sun durko da daddare sai ya tsorita kuma dole ya tsorita saboda ai amrun khariqul wato khariqul adati lamari ne wanda yake ya saba ma abin da ya kamata hankali ya dauka domin ya kamata a zo ayi masallama a ce ga baki saboda masu tsaro nan yawan su bai kai a ce ko duk sun gafala ko duk sun yi bacci ko kuma duk sun rafka da wani abu ko kuma wayannan mutane biyun a ce duk sun karbun su san tsala ko sun shigo wannan ba kuma sun shigo ba komai a hannunsu a kurin sai ga mutane sun durko wato a cikin mihrab din sa shine ubangiji yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labari game da wato kisar annabi dauda yace wa hal ataka naba'ul kasmi shin labarin masu jayayya ya zo maka ne in tasawwarul mihraba yayin da suka tsallaka wannan garu wato suka shiga shine wato ay masjidihi wato gurin sallar ko kace masallacin sa ko mihrab din sa ko gurin bautar sa wato ta yaya aka yi waɗannan mutane ba su hana su shiga ba to shi ƙa'idar annabi Dawud in ya fara ibada to ba a bari ya shiga kansa yakan shagaltu da ibadarsa ba a bari kowa ya shiga kansa shi yasa ya gina mihrab din gurin ibadar sa daban yasa kuma wato masu gadi a wannan gurin shine ma da yake cewa wato ai masjidahu haisu mani uddukul alaihi min albab domin an hana kowa ya shiga ta kofa li shughulihi bil ibada saboda ya shagaltu da yin ibada wato shikenan kuma kwatsam sai ga mutane biyu kuma sun durko masa Allah ya ce izdakalu ala dauda yayin da suka tsallaka suka shiga kan annabi dauda fa fazi aminhu sai kuma ya tsorita kalu sai suka ce masa la takfa karka ji tsoro kasmani ayan gudun masu rikici ne guda biyu rikici muke kala muka kawo kai mana shari'a malakila fariqani jama'a ce guda biyu wato aka ce dan abin ya dace da abinda dan Allah ya ce wato ko hal ataka naba'ul kasmi is tasawwarul mihraba sai ya ce izakalu ala dauda fa fazi amin fa qalu la takab kasmani mana wasu mutane ne guda biyu suka zo jama'a ne guda biyu suka zo daban-daban waɗanda suke da'awar haƙi sun zo gunka dan kai musu hukunci wa huma madkani mallan yace mala'iku ne guda biyu ja'a fi surati kasmaini sai suka zo gurin annabi dauda a surar masu husuma mutum biyu wa qala huma ma zikira ala sabilil fardi wannan abin da za a fada wai ya auku akan su ne amma akan hanyar kaddarawa ba abin ne ya faru ba amma sun zo masa da labarin kamar wai misalin kamar kaddarawa ake cewa misalin kamar kace kamar ni ne nake da kaza shi ko mallan yake da kaza saboda haka ni sai na ce wa mallan kaza kaga kenan wato kamar takadiri ake shine don sigari da suka kawo kamar hakikanin abin da suke da shi din ne suke rikici akai kuma suka je dan yi musu hukunci to amma mallan yake cewa wato takadiri akai dan a fadakar da annabi dauda akan wani hukunci da yayi wanda ake so ya gyara mun gane ko saboda haka an ce a wata riwaya domin maganganun kisan nan suna da yawa kuma akwai kisosin Isra'iliyat kisosin da basu dace a jinginawa annabi dauda annabin Allah ba akwai kisosi wadansu kisosin suna cikin Bible ne wadansu kuma suna cikin littafin Yahudawa ne to irin wayannan kisosin dole a yi taka tsantsan bai kamata a jingina wato abin da yake zai soki mutuncin annabin Allah ba an ce daga cikin irin wannan kisosi Isra'iliya din an ce annabi Dauda yana da mata 99 amma duk da haka ya fito ran gadi sai ya ga wata mata kyakkyawa matar wani talakansa ne sai ya kira talakan ya ce je ya sake ta da ya sake ta ta gama idda sai ya aure ta to kaga wannan ai akwai suka kai tsiye kai mai mata 99 amma kana harin matar mai mace daya wannan yana daga cikin kisosin da aka kawo wasu kuma suka ce wato wani ne daga cikin sojojin yakin sa shi wannan mutumi wato yana rikici da matarsa suka zo gaban annabi Dawud alaihi salam annabi Dawud da ya ganta sai ya kashe masa aura so da haka ta gama idda sai ya aure ta to kaga wannan kisar ita ma suka ce bai kamata a jingina wa annabin Allah wannan ba to da sauransu to amma dai kissar da ta danfi dama-dama a gurin malamai shine shi wannan mutumin da kansa ya saki matar yana son zama da ita ta kishi ya sake ta kuma shi annabi Dawud ya aure ta to wannan ta danfi dama-dama tunda ya sake ta ta gama idda ba tilasa masa ya sake ba ba kuma sake masa da ƙarfin mulki ba to amma dai Allah shi ya san zahirin wannan kissa din shine Ubangiji ya ce sai su bi masu husumar ɗaya sai ya fara magana yake cewa wato kasmani masu husuma ne guda biyu baga ba'dula ala ba'din shashanmu ya zalunci shashi saboda aka fahakun bainana bil haqqi kai mana hukunci a tsakaninmu da gaskiya wala tushdid kada ka zalunci kowa wahadina kuma ka shiryar da mu ila sawa'i sirat zuwa ga hanya wadda take tsatsakin hanya wato hanya wadda take miƙaƙiya ka shiryar da mu hanyar take daidai, kai mana hukunci na adalci, kuma ka dora mu akan abin da ba za mu je mu ci da gaba tsakanin mu da shi ba. To ai zai ce masa to me ya faru ko? Sai ya ce to me ya faru? Sai ɗaya sai ya zabura ya ce inna haza aki, wannan ɗan uwana ne. Yawa abu na uku da ban gaya muku ba shi ne kafin mu karanta kissa. Wato masu husuma ne suka zo gurinsa, da suka zo gurinsa sai ya saurari maganar ɗaya mai zaƙin baki, yana jin maganarsa kurin sai ya hukunci, bai ba wa ɗaya dama ba. Kuma inda za ka yi shari'a wa mutane ta adalci dole sai ka ji kowane ɓangare. Sannan kuma mutane a wajen jawabi, wani Allah ya hore masa baki, in dai zai zauna a gabanka komai rashin gaskiya sai zai lulluɓe gaskiya, karantsi da Allah shi ne mai gaskiya. Shi kuma wani mai gaskiya ne amma da yake bai iya jawabi ba, ba wanda zai bashi gaskiya. Shi yasa idan mutane biyu masu husuma suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi jayayya akan wani abu, manzo Allah in ya musu hukunci sai ya ce musu to ni ban san gaibu ba, amma idan ɗayanku ya yi min zaƙin baki, a dalilin zaƙin bakinsa na ɗauki haƙƙin da ba nasa ba na bashi, to in ya ga dama ya karɓa, in ya ga dama ya bari, ya san abin da na bashi yankin gidan wuta ne. Haka yake gaya musu, ya ce in mutum ya yi min zaƙin baki ya sa na ɗauki haƙƙin da ba nasa ba na bashi, to ko ya karɓa ko kar karɓa sani na yanka masa wani yanki ne daga cikin yankin gidan wuta. In ya ga dama ya karɓa, in ya ga dama ya bari. To kusan alƙali kuma suna da wannan, za ka ji wani ya zo ya fera magana karan sai da Allah shi yake da gaskiya, muna za ka je kai bincike sai ka shi ne ma ba shi gaskiya. To shi ne, to Annabi Dawuda sai ya yi hukunci daga jin magana ta gefe ɗaya, bai yi hukunci a wancan ba. To sai wa'innan mala'iku suka zo don su nusar da shi wancan kuskuren da ya yi, ya gane don ya gyara. To wannan ita ce kissa ta uku daga cikin kisosin. Shi ne wato suke ce masa ai masu husuma ne guda biyu, ba ga ba abu da ala ba abin shashen mu ya zalunci shashe, fa kun bayyana nabil haqi, kai mana hukunci da gaskiya. Wala tushtit, kada kai zalunci akan mu. Wahdina, ka shiryar da mu ila sawa israt, zuwa ga hanya da take wadda take ita ce daidai. Yace inna haza aki, wannan da ya dan uwana ne. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan, yana da awaki wato guda 99. Dan uwana ne amma ya mallaki awaki 99. Wali ko waliya na ajatan wahida, ni kuma akuyata ɗaya haka nake ridita ta, ina rike da ita, shi kuma yana da guda 99. Kala sai yace wato fa kala akafilniha, sai yazo ya same ni yace sai in bashi tawo guda ɗayan dan shi lissafin sa sai cika ya zama yana da akuya 100, ni mai ɗayan in bashi dan lissafin sai cika ya zama shi yanzu yana da akuya 100. Wato yace masa ija'alni kafilaha, ba ni akuyar ka nan na cika ta kirgen na akuwa, wa'azani kuma mutumin nan ya takura mun, ya matsa mun sai da ya karbe min akuya ta guda daya. Yace wa'azani fil kitabi, wato sai da ya takura ni wato a wajen jayayyar da nake ni da shi, ma'ana har galabani fil jidali kenan, sai da ya karfafe ni a cikin wannan jayayya, wato ya karbe min wannan akuya guda daya. To duk wanda ya ji wannan ai dole zai tausaya wannan mai maganan ko? Za a tausaya masa ko ba za a tausaya masa ba? Za a tausaya masa. To in shari'a ta adalci ne, sai a waiwaya wajen alaran ma a tambaye shi, shin alaran ma abin da ni na faɗa daidai ne? Ba kullum saboda na ce alaran ma yana da awaki 99 ne ina da ɗaya, daga nan ma alkali ya fara jin tausayi na ba tun ban ƙare magana ba, har inda na zo na ce kuma ya ƙwace min ɗayar ya haɗa nasa, alkali kurin ya hukunci. To shi ne Annabi Dawuda sai ya ce kala kalzalamaka bi su'ali na ajitka ila na ajishi, ai ya zalunce ka, ya zalunce ka, ya zai kai mai akuya ɗaya kuma ya ce ka bashi ya cika kiri, ai ya zalunce ka. Yanzu kalmar ya zalunce ka, alkali ya yi hukunci ko bai hukunci ba? Ya yi hukunci, alkali ya yi hukunci, wanda kuma ya kamata ya ji ɓangaren alaran ma tukun ya tambaye shi shin abin da na faɗa daidai ne. In alaran ma ya ce eh, alkali sai ya hukunci, la'alla yana da jawabinsa, la'allan ya ga dama zai ce ai ni akuya ta yau ta bata sama da wata uku, yanzu kurin ganin wata akuya ne a cikin tasa na kama na ce ita ce tawa, kaga ma shari'a sai ta dawo sabuwa a koma batun bincike da kuma neman shaidu. To amma alkali sai ya hukunci. Shine Annabi Dawuda yace laqad zalamaka bi su'alina ajitika, ai ya zalunce ka tunda ya tambaye akuyarka ila ni ajiyi ka bari hada da wakin sa. Wa inna kaseeran min al-qulatai, yace yawa yawan mutane masu kulla, yawa yawan mutane masu mu'amala, la yabghi ba'dhum ala ba'din, shashi suna zalunta shashi, yawa yawan mutane zaka kulla da su wani sai ya cuci wani. Illal ladina amanu wa amilus salihati, wanda ba sa yin haka sai masu imani masu aiki mai kyau, wa qalilum ma hum, su kuma yan kadan ne ya cikin mutane. Mun gane ko? Saboda haka Annabi Dauda yake yana tawazi, shi bai saurari ɗaya mai complain din ba. Shikenan sai suka ce hakamal abdu ala nafsihi, sai suka furka dama malaiku ne sai suka bace. Sai Annabi Dauda ya shiru sai ya gano wancan wato hukuncin da yayi akwai kurakure a cikin sa. Shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa zanna Dauda annama fatannahu, Annabi Dauda sai ya tabbatar, wannan zanna ai kana ne, ya tabbatar cewa annama fatannahu, jarraban sa muka yi dan mu ja hankalin sa, shi yasa muka turo masa malaiku su zo su kawo ƙara wato gaban sa, wato fastagfar rabbahu, take yaro ji gafara ubangijin sa kuskuren da yayi, wa karara ki'an, ya kuma fadi yana mai wato sujjada wa ana baina mai koma zuwa ga Allah. Allah ya gafarta lahu zalika, sai muka gafarta masa.
Wa inna lahu indana lazulfi wa husna ma'ad.
To malai ubangiji yace fagafarna lahu zalika, sai muka gafarta masa wannan laifin sa. Wa inna lahu indana lazulfa, Annabi Dauda a wurin mu yana da karin alkhairi, lazulfa mai rabo ne, marabauci ne a gidan duniya, wa husna ma'adin kuma yana da kyakkyawar makoma, ita ce wato a lahira shine marjumin fil akhirah, wato shine yana da kyakkyawar makoma, wato ita ce wato gidan aljanna. Na'am ya Dawud.
Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'u al-hawa.
Na'am.
Yudillaka an sabilillah.
Na'am.
Innal ladina yudilluna an sabilillahi lahum adhabun shadid yawmal
hisab. Allah ya ce ya Dawud, ya kai Annabi Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, mun sanya ka wato shugaba a cikin ƙasa, wato tadabbara amrun nasi, wanda muka baka alƙalanci, muka baka shugabanci, muka kuma baka wato yi wa mutane hukunci, saboda haka fahkum bainan nasi bil haqqi, ka riƙa yi wa mutane hukunci da gaskiya, wala tattabi al hawa, kada ka bi wato san zuciyar mutane, fa yudillaka an sabilillah, wato sai su batar da kai gaban hanyar Allah. Innal ladina yudilluna an sabilillahi, wa'anda suke batar da mutane gaban hanyar Allah, su ga musu ƙarya a wajen hukunci, lahum azabun shadidun, su kan suna da azaba mai radadi, bima nasu yawmal hisabi, saboda sun manta ranar sakamako, wato walau aykanu bi yawmil hisabi, da sun tabbatar da ranar sakamako, la'amalu fi dunya, da sun zama masu imani mai kyau wato a gidan duniya. Na'am.
Wa khalaqana samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila.
Na'am.
Dhalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lil ladina kafaru min an-nar.
Ubangiji yace zalika, wato wannan halitta abin da muka fada din nan, wato da Allah ya ce wa ma khalaqana samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, Allah bai halicci samai da kasai batilan dan farna ba, ma'ana bai halicce su dan wasa ba. Zalika, wannan halittar abin da wato wannan halittar da muka yin nan, da Allah ya ce bai halicce su dan farna ba, zanu ladina kafaru shine zatan kafirai, su kafirai a zatan su, Allah bai halicci sama da kasa da wata manufa ba, Allah ya halicce su kurun, wato kurun saboda sama ta rufe mutane, kasa ko mutane su zauna a kayanta. Allah yake cewa to wannan shine tunanin kafirai, shine zaton wato kafirai, zalika zannul ladina kafaru, wato halitta sama da kasa, da Allah ce bai dan barna ba, sai ya ce to amma wannan shine zaton kafirai, fawalul ladina kafaru minan nari, saboda ka azabar wuta ta tabbata ga waɗanda suka yi kafirci, wato daga cikin wato mutanen Makka ko kuma wato kafiran duk duniya kenan. Fawalul ladina kafaru minan nari, narfan azaba ya tabbata ga waɗanda suka yi kafirci daga gidan wuta. Amnaja'alul ladina
amanu wa amilus salihati
al-mufsidina
fil ardi amnaja'alul mutaqina kal-fujjar.
A Allah ya ce amna ja'alul ladina amanu wa amilu salihati, shin ko za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau mu sa su kal mufsidina fil ard kama wanda suke banna a bankasa, ai ba su daidaita ba. Amna ja'alul muttaqina kal fujari, ko kuma za mu saka masu tsoron Allah ne kamar fajiran mutane, su ma dai wato ba za su yi daidai ba. Wannan ayan ta sauka a lokacin da kafiran Makka suke gaya wa mu'minai cewa inna nuti fil akhirah misal ma tutauna, ayin haji lahira duk abin da aka ba kun za a ba mu, sai Allah yake cewa wannan ba zai yiwu ba. Amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati, za mu sa mu'minai da suka yi imani suka yi aiki mai kyau ne mu sanya su kal mufsidina kamar mabarnata a cikin kasa. Amna ja'alul muttaqina kal fujari, ko za mu sa masu jin tsoron Allah wato kamar fajiran mutane ne, ai wato wannan kan ba zai yiwu ba.
Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab.
Allah ce kitabu, ma'ana wannan littafi, anzalnahu ilayka, mun sauka da shi ya Muhammadu mubarakun, wanda yake cike da albarka, liyadabbaru, domin wato mutane su rika daukan darasi a cikin sa, liyadabbaru ayatihi, domin su dauki darasi su dauki izina a cikin ayoyin sa, shine yanzuru fi ma'ani, su kalli ma'anonin alqur'ani, fa yu'minu si imani, wal yadhakkara ulul albabi, dan kuma masu hankali su kuma to su dauki azin cikin sa. Na'am.
Wa hamna li dauda sulaiman.
Na'am.
Ni'mal abdi.
Na'am.
Innahu awwab.
Na'am.
Idh urida alayhi bil ashi safinatul jiyan.
Na'am.
Fa qala inni ahabbtu humbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab.
Na'am. Jika
duha alai wada fika masahan bisuki wala ana.
Na'am. Ubangiji yace wato ina zamu ta wa hamna li dauda, ko Allah yace wa hamna li dauda sulaiman, sai muka ba wa annabi dauda annabi sulaiman, ma'ana muka bashi aihuwa da sai ya haifi ɗansa Sulaiman. Ni'mal abdu madalla da bawa Sulaiman, Allah ya yabe shi, yace innahu awwabun, wato annabi Sulaiman wato mutum ne wanda yake mai komawa zuwa ga Allah, mai yawan tasbihi, mai yawan zikiri a cikin dukkan lokuta. Allah yace iz urida alaihi bil ashi, tuna yayin da aka bijiro masa wato bil ashi, shine wato lokacin la'asar, daidai lokacin faduwar rana, aka ce al ashi ma, wato huwa ma ba'da zawali, shine daga zawalin rana zuwa faduwar rana. Aka bigiro masa da asafinatul jiyadi, wato ingarman dokuna waɗanda wato ingarmomi al jiyadi, ingarman doki aka ce shine wanda yake tsewa akan kafa guda uku, ta hudun kuma sai kafa kofaranta, to irin wayan dokunan ne sune mala yake cewa ai shine al kailu jam'u wato safinatun wa hiya al qaimatu ala salas, sune dokin da yake tsaya kan kafa uku, wa iqamatul ukra ala tarafil hafir, ɗayan kuma sai dan tsaye kafata amma gefen kofato. Wato yake cewa in an ce aljiyad shine jam'u jawadin wa huwa sabiqu, doki wanda yake tsere tsara a cikin wato dokuna, annaha idza tawqafat sakanan, in an tsere ita, in an tsere shi zai tsaya, wa idza rakaza sabaqat, in an zabure shi kuma wato zai tsere. Wayannan dokuna ne guda dubu wanda aka bigiro da su wa annabi Sulaimana tun bayan sallan azhar, aka bigiro masa da wayannan dokunan nan saboda yana so zai je yaki amalikawa. Wato shine mala yake cewa an bigiro masa da wayannan dokuna bada an sallar zuhura, bayan sallan azhar, li idaratil jihadi, dan ya je jihadi da wayannan dokuna yaki wato abokanan gaba. Fa inda bulugil azhi, wato yana ana cikin wuce masa da dokunan, yana kallo har sai da aka wuce masa dokuna 900 kafin a gama garabata shamsu harana, kuma sai ta fadi, walam yakun sallal asra, a lokacin ko bai sallal asr ba, faktamma sai kuma nan sai baci. Ya sa a nemo masa dokunan ne, an kawo dokuna ana ta wucewa da su, yana kallon su, yana murna, dokuna ne ingarma doki, dan Allah ce safinatul jiyadi, zababbun dokuna ne. Tun daga sallan azhar ake wucewa dokunan, yana kallon su, an wuce da doki 900 rana ta faɗi, shi bai sallar asar ba, to sai ku yi tuna, sai ku bakin ciki ya kama shi, to shine sai yake cewa faqala inni ahabbtu hubbal khairi, ni wato na zaɓi wato arzikin duniya, na zaɓa san alkhairi, wato an zikir rabbi gabarin bautar ubangiji na hatta tawarar bil hijab halana ta fadi yanzu wannan abun dokunan nan arzikin duniya shi ya dauki hankali na babauta ubangiji na ba halana ta fadi wato sai yake cewa rudduha alayya ku dawo min da dokunan gaba daya wato sai ya zama an dawo masa da dokunan da aka wuce da su din duk aka juyo da su Allah ya ce fatafika masan wato ko bisuki wala naki sai ya zama fatafika masan sai ya zama ya dauki takobi ya zama yana shafa bisuki makyankyamar doki wal anaki da wuyan doki duk doki da aka hawo sai ya sare masa wuyan sa ya sare kafafun yace aka hawo wani ma ya sare wuyan ya sare kafafun duk sai da ya sare dokunan nan guda 109 da yake ba haramta masa cin dokin bai ce duk aje a cinye dokin ya bada shi sadaka fi sabilillah yace in dai wannan kayan adon ne zai gafalar da ni ya sa lokacin sallah ya wuce ban yi sallah ba duk a zo a sare su to wannan tafsiri ɗaya kenan daga cikin wato tafsiran da malamai suka kawo don gane da wa'annan ayoyi wato Allah madaukakin sarki sai ya yabe shi da wannan aikin da yayi ma'ana ai da Allah yake ce fatafika masan bisuki wal anaq ma'ana ai zababha yayanka dokunan wa qata arjulaha yayanki sare kafafunsu ta karuba illa saboda wato bauta zuwa ga Allah domin me haisu istagala biha anis salati domin sun shagaltar da shi gabarin yin sallah saboda haka sai ya musanya jihadin da zai yi da bada sadaka su gaba daya wata sadaka bilahmiya ya bayar naman duka fa awadahu Allah ta'ala khairan minha Allah sai ya musanya masa da waɗannan dokuna ayyaki zai je da dokuna ko tunda ya sare dokunan ya bada su sadaka Allah kuma da ya karbi sadakarsa sai ya musanya masa sai aka bashi iska sai Allah ya hore masa iska duk inda zai tafi da shi da rudunarsa iska ne ta dauke shi wato ta kai shi kaga ai iska ta fi doke sauri saboda haka malam yake cewa wannan ɗaya ne daga cikin fassarar malamai don gani da wannan waƙiya yake cewa inni ahabbtu hubbal khairi ni ai na zaba alkhairi suka ce ai ala wajhil itizari ai wai akan saboda bada hanzari ne yace zaban dokunan nan Allah karbi uzurina dan naje ne jihadi shine yasa wato ban har na gafala gabarin yin sallar da asar saboda haka suka ce ya bada wannan a matsayin hanzari ne amma sadara minhu saboda abin da ya faru gare shi wa nadiman alaihi da kuma nadama wato ya faɗi kalmar ahabbtu dinnan ni na so alkhairi suka ce ma'ana asartu fa addahu ni na zabi dokunan nan wannan zabin da nayi kuma shine ya kai daga abin da ya kai ni suka ce ai ya ce wato alkhairi aka ce ai alkhairin nan yana nufin dokuna ne saboda yazo a hadisi manzon Allah yake cewa alkhairu ma'qudun bi nawasil kaidi an daure alkhairi a takullumar dokuna ila alkiyama har alkiyama saboda ana hawan su wato aje ai jihadi da su da yake cewa hatta tawarar bil hijabi har sai da rana ta buya ma'ana wato sai da ta karkata a bayan wani dutse daga cikin wato dutsenan da suke wurin wato shine wato faduwar rana to yake cewa a dawo masa da wannan saboda haka da aka dawo masa wai da wasuwa yake cewa ku dawo mun da dokuna suka ce almutawallina umuril khayli waɗanda suke kula da hidimar dokunan da su yake yace ku dawo mun da su saboda haka aka dawo masa da su sai rinka sassare su to wannan tafsiri shine tafsirin da Abdullah bin Abbas ya tafi akai da wasu daga cikin malaman tafsiri amma waɗansu malaman suka ce wai damirin da yace rudduha alayya dinnan ku dawo min da su sai aka ce da mala'iku yake masu kula da rana tunda abin da ya nufa alkhairi ne ana nuna masa dokuna da zai je jihadi to har rana ta fadi sai ce rudduha alayya ku dawo min da ita mala'ikun sai suka dawo da rana sai tashi sallar asar mun gane ko wannan fasara ɗaya daya rudduha alayya ku dawo min da ranar da suka dawo masa da ranar ta dawo inda take sai ta sai sallar asar shine sai Allah ya ce fadafika mashan bi suki wal anaki sai ya zama kowane doki ya zo gaban sa sai ya tsaya ya shafi wuyansa ya kuma taba kafafun sa zai iya yakin in ba zai iya ba sai ya ce wannan ku fi da shi saboda haka tunda an ce zababbun dawakai ne aka masa ingarman doki safe na tujiyaji kowane doki sai suka ce wai kalmar da Allah ya ce fada fika masan bisuki ba wai sare dokin bane a shafa dokin yake tunda maso ne yana shafa kowane wuyan doki kuma yana jijjiga kafarsa yaji dokin zai iya suka ce wai wannan wato wani wata dabi'a ne annabi Sulaiman ya nuna na rashin girman kai da kuma nuna wato iya shugabanci in kai shugaba ne ba kowane abu zaka je ka zauna a kawo maka labari ba a ka je ka kalli wani abin da idanka har ma ka taba da hannunka saboda haka yana zaben dokuna ne kada ya dora sojojinsa za a tafi yaki akan dokin da ba zai iya yakin ba a je ai tuwa-tuwa da shi a so masa dokunan da ba su da ba masu naganta ba saboda haka shi yasa da kansa yake duba dokunan sai su malaman suka ce ba yana nufin ya sa da dokunan bane a'a wato yana duba su ne shine ya masuwa hakikatan biyadihi yana taba su da hannu ne liyaktabira qulubaha dan ya bincika ya gane aibin da yake jikin dokun wa babu hako da rashin lafiyar su likaunihi kana alama bi ahwal kal domin shi annabi Sulaiman wato mutum ne wanda yake gwanin doki yana da ilimi akan halaye da dabi'un wato dokuna wa isharatun ila annahu balagahu min tawadhu kuma suka ce har yanzu wannan ya nuna kankan da kansa inda zai je da kansa duk da matsayinsa ya binciki doki mai kyau a cikin dawakan da zai yaki da su ila annahu yubashiru umuri bi nafsi wato yana gogayya da al'amuran shugabancinsa da kansa ba kowane abu sawa yake ba walam yahsul min muzahu wala aqarun suka ce a cikin wayannan ayoyi ba ai maganan ya soke doki ba ba ai maganan ya sare doki ba wato idan har aka ce wai sallah ta tsere masa shi yasa yi haka to me yasa sallah za ta tsere masa mun gane ko me yasa sallah za ta tsere masa ko dan ya ce inni ahabbtu hubbal khair an zikri rabbi suka ce ai wannan ba haka ake nufi ba ma'ana ni ina son alkhairi li ajal da'ati rabbi wai ina son alkhairi dan biyayya da nake wa ubangiji na ba dan wasa ba ba dan komai yasa na ce a so min dokunan nan ba dan mu je mu jihadi ne da dauka addini ba dan mu wasa da dokunan ba shine ma'anar inni ahabbtu hubbal khair an zikri rabbi wato eh fasara dai da malamai suka bar akan wancan fasaran farko yake cewa sannan ma'anar wato da yake cewa ma'ana hatta tawala bil hijabi suka ce wai ai dokunan ne suna ta wucewa suna ta wucewa suna ta wucewa suna ta wucewa har su wuce ma kallon mai kallo wato har su nisa ta yadda mai kallo wato ba zai iya kallon su ba yana ma'anar tawala bil hijabi ma'ana al-kailu gabat ambasarihi wato dokunan wato sun faku gabarin idanunsa wato a lokacin da yace wato aje a tare dokunan domin za a je a tafi da su zuwa yaki da yace rudduha alayya ku dawo min mallan yace ai farduha sai aka dawo masa da su sai ya zama yana shafansu to wannan dai dai fasara ne daga cikin fasarorin da malamai suka yi dangane da wannan aya wannan dai ya nuna annabi Sulaiman a waɗansu ma suka ce wayannan dokunan dokuna ne Allah ya saukar masa su wato daga sama dan ya je wannan yakin da su saboda haka iska ne ta hadu da takada sai Allah ya saukar da dawakan wato a cikin su to shine yake cewa fatafika masan bisuki wal ana sai sassare su wato saboda wato girmama ubangijin sa
walaqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma ana qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sakarna lahu riha tajri bi amrihi ruka'an haythu
ashaa
وَشَيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا أَدَاؤُنَا فَامْنُنَا وَامْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
نعم تو الحمد لله za mu tsaya nan saboda lokaci aminna mu karanta daidai Allah ya karba mana ba mu lada aminna mu kuskure muna roko Allah madaukakin sarki ya fi mana wadannan tambayoyi guda biyu ko